Allah cikin huwacewarsa da ikonsa da yardarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau ina ji 20 kenan ko ga watan Rabi'ul Awwal shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun saki haduwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib nan gandun wambai cikin garin Azra ci gaba da darasinmu a wannan littafi na tazkiyatun nufus wanda Dr. Ahmad Farid ya tattara Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi to zamu ci gaba muna batu a fasalin da aka kulla ar-ridha bi qada'illah wato yarda da hukuncin Allah muna roƙon Allah ya mana muwafaka mun ji maganar Abdullah ibn Mas'udin inda yake ambata cewa Allah subhanahu wata'ala cikin adalcinsa da kuma iliminsa sai ya sanya samun ruhi rayuwa kenan mai albarka da samun farin ciki a wannan rayuwa yana nan ne cikin yaqinin da bawa yake da shi game da abin da Allah ya hukunta da kuma yarda da hukuncin da Allah ya yi sannan kuma Allah cikin hikimarsa sai ya sanya takaici ya sanya bakin ciki a cikin duk wanda ya zama mai shakka game da hukuncin Allah wanda kuma yake fusata game da abin da Allah ya hukunta mun ji cewa cikin magabatan Alqama yana fassara da ayan Alqur'ani wa man yu'min billahi yahdi qalba sai ya fassara yace ita ce musiba da take samun mutum kuma in ta same shi yana sakankancewa daga wajen Allah ta'ala take don haka sai ya sallama ga hukuncin Allah tunda shine ya hukunta kuma ya yarda mun ji batun da wato Ali ibn Abi Talib yayi Ma'adi ibn Hatim ne lokacin da ya ganshi a cikin damuwa dangane da musibar da ta sha same shi ya masa tsokaci akan ya yarda da hukuncin Allah duk wanda ya aiwatar da haka yana da lada kuma wanda bai yarda da hukuncin Allah ba yana iya sabbaba masa rushewar ayyuka akan haka ne har ila Abu Darda shi ma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum lokacin da ajali ya zo masa yana wannan wahala na ajali sai ya je na godiya ga Allah Abu Darda ya ce lalle ka samu dacewa domin Allah subhanahu wata'ala yana so bawansa ya yadda da hukuncinsa ina tsamman kamar anan muka tsaya ko da ba alama na yi ba qala al-hasan al-hasan yace wato ana nufi al-basar marwadiya bima qasama bima qusima lahu wasi'ahu wa barakallahu fihi wa man lam yarda lam yasa'ahu wa lam yubarak lahu fihi yake cewa duk wanda ya yarda da abin da aka raba masa ai Allah ta'ala shi yake rabo abin da yake mai dadi da abin da a idan mutum yake zamantowa ba haka yaso ba duka Allah ne yake kasabtawa yake kaddarawa yake hukuntawa bayi to don haka Hasan al-Basri yake cewa duk wanda ya yarda da rabon da Allah ya bashi to wasi'ahu wannan abin da Allah ya raba ya bashi sai ya yalwace shi wato in Allah ya baka kadan musamman kamar arziki da Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya mu muke raba musu arzikin su abincin su ma na duniya mu muke raba musu to wanda ya yarda da rabon Allah abinda Allah ya raba ya bashi sai ya yarda da wannan ya samu kana'a wasi'ahu to wannan rabon da Allah ya bashi ko da wasu za su ganshi kadan ne sai ya wadatar masa sai ya ji ya gamsu akwai wanda shi baya son dukiya mai yawa ma tunaninsa ma ba akan ta yake ba shi dai san biyan bukatarsa kawai akwai wanda shi kuma biyan bukatar tasa ba iya nan yake son tsayawa ba, yana da dukiyar mai yawa ma amma shi ba iya nan yake so ba, shi yana so watakila ya kai wani munzalin da zai ga zuciyarsa ta gamsu, ko a ce ya fi kowa akan gefe kaza, ko a ce ya fi kowa akan gefe kaza. To don haka wanda Allah ta'ala ya raba ya bawa bawa, bawa sai ya yarda da rabon Allah, to Allah sai ya sanya masa albarka a cikin wannan raba, sai ya wadace shi kaɗan ne amma sai ga ka gamsu da shi, kuma ya biya maka dukkan bukatunka wanda kake so duka, kuma sai kaga zuciyarka ta ta'allaka a nan. Ai mace yana samun tashin hankali ne in idanunsa ya kalli nesa, amma in idanunka ya tsaya a iyanaka, to sai kaga ka samu gamsuwa, to sai Allah ya sanya maka wadatuwa. To shine Hasan al-Basri yake cewa wanda ya yarda da abin da aka raba masa aka bashi, to sai ya yalwace shi, sai ya wadace shi kenan, wa barakallahu fihi, kuma sai Allah ya masa albarka a ciki. Wa man lam yarda, wanda ko bai yarda da abin da Allah ya bashi ba, bai gamsu ba, ya raina, yau me ya saka shi ko zai zama kaza, su wane da wane sun samu kaza, shi kuma gashi har yanzu a kaza, bai yarda da rabon da Allah ya masa ba. Lam yasa'ahu, to abin da aka bashi komin yawansa ba zai taɓa wadatar da shi ba, haka mutum zai zama a rayuwa. Wa lam yubarak lahu fihi, kuma ba za a sanya masa albarka a ciki ba. Shi ya saka wani lokaci sai abin ya baka mamaki, ka ji mutum ya ana cewa wai a raritar gwamnati ya ɗebi trillion, trillion, yanzu don Allah aka baka trillion me za ka yi da shi? A ce kai ne buƙatar ka, ba wai ka raba wa mutane ba, a ce buƙatar ka ce za ka aje, me za ka yi da shi? Trillion lissafin kuɗin za ka tsaya yi ko ku bautar Allah tsakani da Allah? Zai shagaltar da mutum ba? To amma wani kuma wai sai ka ji wai haka ma wai ɗiba ya yi, bayan nasa da yake da shi ya sake ɗibowa trillion, trillion ɗin ba ɗaya ba, trillion kaza, kuma bure yake sake ƙarawa, to kaga ba zai wadatu ba, ba zai taɓa samun lokacin da mutum zai wadatu ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ambata wanda ya bi wannan tafarki na buri cewa sai ya tara, wallahi ba zai taɓa gamsuwa ba a rayuwarsa ta duniya. Shine Annabi ya buga kwatance akan irin su, law kana libni adam wadiyan min zahabin yuhibbu an yakuna lahu wadiyan, dan adam da yana da tafki guda ne, duka zinariya ne a cike da tafkin, ba wai tono shi ake ragewa ba, a zinariya ne, a tsutsube tafki ne gato a cike da zinariya. To wanda yake mai buri bai wadatu da abin da Allah ya bashi ba, zai burin ya fatan ina ma a ce biyu ne, kaga wannan da sai an aje ne kaza da shi, kaza kuma sai ne kaza, ba haka lamarin yake ba? Mutum sai ya tunanin yana so ya samu miliyan ɗaya, lokacin da ya samu miliyan ɗaya in dai bai wadatu ba, yana roƙon Allah ya bashi miliyan, to in dai ba shi da kana'a, idan miliyan ɗin ta samu kuma sai ya dinga tunanin ina ma da a ce biyu ce ko a ce uku, kaga yanzu wannan ɗin da sai ne kaza da ita, kaza ɗin kuma sai ne kaza. To in mutum ya kama wannan tafarkin, shine Annabi ya ce wala yamla'u fahu illa turab, ba abin da zai cika mar baki sai ƙasa, wato lokacin da zai daina buri sai in ya mutu an sa shi a kabari, amma matsawar mutum wannan tafarki ya bi to ba zai daina buri ba, dan bai samu wadatuwar zuciya ba, bai samu kana'a ba. Shi yasa Annabi a ƙarshen hadisi ya ce wa yatubullahu ala man taba, amma Allah yana yin tuba ga wanda ya tuba, dan a nuna maka irin wannan burin mazmumi ne, ana son tamanni ka samu abu wanda yake da rayuwarka za ta gudana, ana so ka yi fatan ka samu wani abu a rayuwa, ana son ka yi advancing cikin lamura. To amma kada mutum ya zamanto wannan shine gayarsa, kamar yadda Allah ya ambata zalika mabalaghum min al-ilmi fa'arid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya, duniyar ita ce a gaba, zalika mabalaghum min al-ilmi ita ce matukarsu, duk tunanin su su dai ya za a san duniya, to kar ka zama haka, ba hana ka neman duniya ba, amma duniya sai ke amfani da ita ta zama wasila zuwa ga lahira, kada kuma ka dauke ta ita ce gaya, kar ka tsammata cewa duniya ita ce ultimate, abinda ka samu na duniya shine kankant. Ka san babbar matsalar da muke samu yanzu, in nayi dogon tunani wallahi da na zurfafa tunani a cikin matsalolin da muke fama da shi a ƙasar nan tamu, sai ni tsakani da Allah sai na ta'allaka mafi yawan matsalar ta sababa ne a wani dalili guda ɗaya, an ba wa kuɗi matsayin da ya wuce nasa. Mutane sun ba wa kuɗi matsayin da ya wuce nasa, shi ya saka duk abin da yake faruwa yake faruwa. Wanda zai ɗebi triliyon kuɗin ne ya ba shi wani matsayi da ya wuce nasa, shi kuɗi amfani ake da shi nan rayuwa ta kyautata a ji daɗi don a samu lahira, to sai aka ɗauke shi daga wannan matsayin sai aka ba shi wani matsayin da ba wannan ba, to shi ya saka ake ta ƙoƙarin amasa mutum ya tattarawa kuma baya wadatuwa saboda ya ba shi wani matsayi, wani interpretation daban. Hakanan wanda zai je shi ya yi kisa, hakanan wanda zai je ya tsafi, hakanan wanda zai je shi ya ci amana, wanda zai ci dukiyar marayu, wanda zai je shi ya yi algus a kasuwa, wanda zai je duk wani atrocity da ka san ana yi wai don a samu dukiya, wallahi an ba wa kuɗin ne matsayin da ya wuce nasa. Da an bar shi a matsayinsa da ba za a yadda a saba ma Allah ba, amma matsayin aka ba shi mai girma yake cewa marwadiya bima qusima lahu wa si'ahu wa barakallahu fihi, wanda ya yarda da abinda aka raba aka ba shi to wannan din sai ya wadace shi, barakallahu fihi kuma sai Allah ya sanya masa albarka a ciki. Wa man lam yarda, wanda kuma bai yarda da abinda aka raba aka ba shi ba, lam yasa'hu, to ba zai taba wadatuwa ba, wa lam yubarak lahu fihi, kuma ba za a sanya masa albarka a ciki ba. Wato kenan Hasan al-Basri yana nuna cewa albarka ta Allah subhanahu wata'ala tana nan ne ga yarda da hukuncinsa. Wa qala Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ma baqiya li, ma baqiya li sururun illa fi mawaqi' al-qadr. Ai mun san Umar ibn Abdul Aziz al-khalifatu zaida wanda ya mallaki duniya amma ya mutu ba shi da kwandala, Umar ibn Abdul Aziz ba wai shugaban wata ƙasa ba ne, a'a shugaba ne na duniya a lokacin ana ɗebowa jizya da aka karɓa a wajen kiristoci na ƙasar Spain, ana ɗiban khumusi na ganima daga ƙasar Azerbaijan ana kaiwa Dimashka wajen khalifa. Wai nuna mana yadda treasury din yake a ciki a makare duniya yake mallaka tun daga Azerbaijan a gabas sai ka nausa da Spain a yamma, mulkin sa ne, amma mutu bashi da kwandala. Umar ibn Abdul Aziz babban malami ne a cikin tabi'ai kuma dan sarauta, Allah ya jarrabe shi kuma da sarauta, kuma ya mutu a rame lokacin da yake gwamna a Madina, kyakkyawan mutum lafiyayye da aka ce yanzu an bashi shugabanci gaba daya, bayan wasu shekaru wani daga cikin malaman Madina da ya gan shi yace ni kai kan ba Umar ibn Abdul Aziz bane, yace ni ne. Ya naga ka canja, yace wace irin canjawa ka ga nayi, na san ka lafiyayyen mutum yanzu gashi kayi baki kara mai fatar ka tayi kirci kirci. Sai Umar ibn Abdul Aziz sai bushe da kuka, sai fashe da kuka, yayi ta kuka, wannan malami ya ce masa me yasa kai kuka, sai ya ce kai tonka, ina ma da a ce bayan kwana uku da binne na a kabari ne ka ganni, kaga irin canjawar da zai, ai yanzu ban canja ba, in an sana a kabari ne na yi kwana uku nan ne zaka ga canji. Wato kenan balaga ce ta magana, yana nuna masa tsoron kabari ya sanya shi haka, kuma sarki ne na duniya Umar ibn Abdul Aziz.
to Umar ibn Abdul Aziz yake cewa ma baqiya li sururun illa fi mawaqi'il qadri, ni kam ba wani farin ciki da ya rage mini face a guraban abinda Allah ya hukunta mu, wato duk abinda Allah ya hukunta masa shi nan farin cikin sa yake. Kaga wannan an kai gaya kenan wajen ar-ridha, yarda da abinda Allah ya hukunta. Ka zamanto kana farin ciki da duk abinda Allah ya hukunta. Ai mun ce matsayi ne da ba kowa yake kaiwa ba ko? Ana so dai kai ta kokari. Kaga wala Allah zaka iya kaiwa kana hangowa wannan gun. In aka dace ka kai to alhamdulillah kai rabu. Ar-ridha biqada'illahi. Wa qila lahu, aka ce ma Umar ibn Abdul Aziz ma tashtahi, to menene kai abin da kake sha'awa? Fa qala, sai yace ma yaqabillahu azza wa jalla, duk abin da Allah ya hukunta shi nake sha'awa. Kaga wannan sun kai gaya wajen yarda da hukuncin Allah. Umar ibn Abdul Aziz adalin mutum ne insha Allah, haka duniyar musulmi ta masa shaida, mu ma mun yi shaida akan sa bisa abin da muka karanta game da shi. Ai mahimman tasirarsa ba can baya da muka karanta ko? Masallacin gidan Ibrahim Bature shekarun baya cikin suwar min hayatit tabi'in sultanul ulama Umar ibn Abdul Aziz bawan Allah. Wa qala Abdul Wahid ibn Zaid, hakana Abdul Wahid ibn Zaid yake cewa ar-ridha babullahi al-a'zam wa jannatu ad-dunya wa mustarahu al-abidin, iyakatta yake cewa ar-ridha yarda da hukuncin Allah, babullahi al-a'zam wata babbar kofa ce ta Allah, ba kowa yake shiga wannan kofar ba, babbar kofa ce ta Allah, in ka shiga ta nan to zaka sadu da ubangijinka. Wa jannatu ad-dunya, kuma aljanna ce ta duniya, yarda da hukuncin Allah ba? Wallahi tallahi aljanna duniya ne, domin lokacin da bawa bai yarda da hukuncin Allah ba ya haddada mai, ya haddata kai ci kullun kana cikin damuwa. Allah ya riga ya yi hukuncin sa, amma kuma kai abun bai wuce a wajenka ba, zuciyarka kullun a dungunzume. Me yasa Allah ya jarrabe ka da jinya? Me yasa Allah ya jarrabe ka talauci? Me yasa ka kana da kazan zai kubce maka? Me yasa kai duk abin da ka nema sai ka rasa? Mutum yana game da takaici a duniya, Allah ya riga ya rubuta. Mutum hadithin Abdullah ibn Abbas, me annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa, yace ya gulam ihfazillaha yahfazka, har ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutane za su hallara baki ɗaya don su amfanar da kai, bai sai su amfanar da kai ba sai abinda Allah ya riga ya sa naka ne. Lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka, in ba naka bane baka samu. Duk da za a hadu dan soyayya wai a baka wannan abun ko a kai ka wannan matsayin ko a ma kaza, wallahi in Allah bai rubuta a hukuncin sa ba, ba za ka samu ba. Haka nan aka sai da za a hadu baki ɗaya dan a makutun gwiwa a cutar da kai, ba a isa a cutar da kai ba sai in Allah ya hukunta dama nau'in cutarwar zai same ka. Me ya saka? Sai annabi ya rufe magana ya ce rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, saboda an riga an rubuta, an dage alkaluman da aka yi rubutun, kuma takaddun da aka rubuta kaddara sun bushe babu canji. Allah ya riga ya rubuta maqadiru ashiya, to ashe ba abin da ya dace wa bawa sai in abu ya same shi ya tuna Allah, ya sami yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya hukunta. In har bai kai matsayin ar-ridha ba, aka ce ya samu matsayin me? As-sabr, barakallahu fi. As-sabr shi wannan wajibi ne, yin hakuri da abin da Allah ya hukunta. Ar-ridha shi kuma ai mun ji matsayin sa, ya zamanto kana nishadi kana jin farin ciki ma dangane da abin da Allah ya hukunta. Musiba ce ta same ka sai ka ji farin ciki, masoyinka ya jarrabe ka da wani abu dan ya ƙara son ka, fassara kenan. to ba kowa ke kaiwa wannan manzalin ba. Shi yasa kai dan Abdul Aziz yace ma baqiyali sururun illa fi mawaqi'il qadar. To kaga nan yace ar-ridha babullahi al-a'zam inji Abdul Wahid ibn Zaid wa jannatud dunya al-jannatud dunya. Dan wanda yadda da kaddara ubangiji shi ba yadda tashin hankali in abu ya riga ya faru kuma wa yadda da hukuncin Allah ba yana nufi baka jin zafin abun bane a abun ya hitin dinka amma sai kai fosin zuciyarka ta yadda da abun abun ya hitin na zuciyarka kaji ba dadi amma sai kuma kai fosin din zuciyarka ta yadda da abun da Allah ya hukunta to don Allah mutum bai shiga aljanna ba ya shiga aljanna dan yanzu shi ba babu matsala a tattare da shi damuwa kawai aka barka da ita ka kwana da damuwa ka tashi da damuwa ai an yi tocharin ɗinka damuwa kawai a ce mutum kullun a dugunzume a damuwa yake a to kuma ina nishadi shi yasa kana yace wa mustarahul abidin yarda da hukuncin Allah shine annashuwar masu bautar Allah annashuwarsu kenan inda rasi walwala su samu hutu wa qala ba'dhum wani daga cikin magabata yake cewa lan yurafi al-akhirati arfa'u darajatin min ar-rabbina anillahi ta'ala fi kulli hal arana al-lahira ba za a taba ganin wani matsayi sama da na wadanda suka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala a kowane yanayi ba dadi ka yarda da Allah mara dadi ka yarda da Allah to ba wanda ke samu matsayi irin nasu ranan alkiyama faman ruhiba lahu ar-ridha duk wanda aka masa kyautar yarda da hukuncin Allah faqad balaga afdala darajat to lalle ya kai matsayi mafifici Allah ka sanya mu cikin su wa asba arabiyun qad mata lahu aba'ir kathira arwayto cewa wani balaraban kauye yawa yi gari sai ga rakumansa da yawa sun mutu ya kake ji makiyayi ya tashi ya ga dabbobin su sun mutu akwai tashin hankali ba to ya tashi ya ga dabbobin su fa qala sai ya ce la wallabi ana abdun fi ibadatihi yace kayya ina rantsuwa da wanda ni bawa ne cikin bauta masa wa kenan Allah laula shamatatu aada idawi idin yace ba dan dariyar abokan gaba masu kiyayya ba ma sarwani an ubliya mubarakuha wa anna shay'an qada'u Allah lam yakun yace ba abinda ban ji farin ciki a ce a jarobe ni da garke garken su ba mubaraku wato mawdi'ul buruk kenan inda suke gurfana da bazan yi farin ciki a ce a bani garke garke da yawa dabbobi na sun gurfana a wajajen kuma su yawaita ba wa anna shay'an qada'u Allah lam yakun a ce wani abin da Allah ya hukunta na musiba da zai halaka su kuma bai kasance ba an fahimci bayanin yace laula shamatatu aada idawi idin inda ba dan gudun dariyar abokan gaba masu kiyayya ba da ni sai ne fatan in haka Allah ya hukunta ma cewa duk za su halaka na zamban da kome to amma me yasa bai fatan ba bai fatan ba saboda abin da ya faɗa a farko shamatatu aada idawi idin ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wataala kada ya jarabe shi wa a'udhu bika min shamatatil aada ya Allah ina roƙon tsari wajenka kada ka sanya ni a yanayin da abokan kiyayya abokan gaba za su yi dariya akan abin da ya same ni wato duk wata kaddara ta same ni amma kada ka sanya kaddara irin wanda za ta faranta ba abokan gaba rai su ji dadi dangane da abin da ya sama mun gane ko ai ba a so abokan gaba su ma dariya su ji dadi game da abin da ya same ka. Wannan ana so a same matsari da shi. Shi yasa ka Annabi Haruna ma yayi roki dan uwansa Annabi Musa ya ce fala tushmit biyal a'adawo. Kada ka sanya abokan gaba su mun dariya mana, su ce gashi ni da kai da muke kira zuwa ga tauhidi an gan mu a rana. Kar kai. To kaga wannan yake nuna kenan. Ashe wani abu koda akan tafarki yake. Mai kyau ne. Amma sai zaman to abokan gaba za su yi dariya akai. To kar ku nuna musu shi. Mun gane? Misali a ce dan uwanka ne kuka yi sabani. Kuma waɗansu suna kiyayya da ku ba sa son haɗin kan da ke tsakaninku. Kuma kuka yi sabani da dan uwanka. Kar ka zo ka nuna masa ɓace ranka a gabansu. Nuna masa ɓace ranka a bayan idansu. Domin dama ba sa son haɗuwarku. Mun gane? Wannan duk yana daga cikin wato koyarwa na addini. To wannan shine abin da malamin tana da dai wanda muka ji a cikin wannan fasali na arba bi qada'illahi. Muna roƙon Allah ta'ala ya arzuta mu da wannan dabi'a wacce take abin godiya. To yarda da hukuncin Allah ba zai hana bawa kuma ya kyakkyawan fata ba ko? Ba zai hana kai kyakkyawan fata ba. Amma abinda shi yarda da hukuncin Allah ke nunawa, abinda Allah ya yanka ya bayar, to sai ka tsaya nan. Abinda Allah ya jarrabe ka da shi, sai ka gamsu da abinda Allah ya yi. Kada kai fushi da abinda Allah ya hukunta, ka yarda da abinda Allah ya hukunta, ka miƙa wuya ka sallama. Amma wannan ba zai hana kuma ka yi fata ba. Shi yasa ka idan jinya ta san mutum aka ce ya haƙuri, idan ja'ifa ta samu mutum dukiyarsa ta lalace aka ce yayi haƙuri, ya yarda da abin da Allah ya hukunta. Amma kuma ba a ce kuma ya zauna ya dankwafe ya dawwama a talauci ba, ba a ce ya zauna ya dankwafe ya dawwama a cikin jinya ba. An ba shi dama ya je shi ya nemi arziki don ya kau da me, ya kau da talauci. An ba shi dama ya je ya nemi magani don ya kau da me, ya kau da jinya. Don haka fata, kyakkyawan fata, abu ne wanda shari'a ta yarda da shi, ba kuma yana warwarewa yarda da hukuncin Allah ba. Domin shi ma kyakkyawan fata duka yana tukewa zuwa ga waye? Zuwa ga Allah ne, saboda shi yake gudanarwa. Ba dabarar ka bace, fata kake abin ya zo daga wajensa, kuma ka san abin mai yiwuwa ne. Ana son al-akhdhu bil asbab, amma kuma an dan farawan zuwar al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Babban fata da bawa zai shine me? Menene babban fata da bawa ya kamata yi? Na'am, aljanna. Hadda bai kamata ma ku yi jinkiri wajen ba da ansar ba. Akwai fata da ya wuce shiga aljanna, shine babban fata. Allah ka samu a cikin ta gaba daya. To malai yace arwaja'u, me ake nufi da arwaja? Huwa irtiyahul qalbi lintizari ma huwa mahbubun inda, shine jiran da zuciya za ta yi, tsammanin da za ta yi. Lintizari ma huwa mahbubun inda, domin shauraran abin da take kauna. Zuciya ta yi ɗaryan tare da shauraran abin da take kauna ta ga ya faru. Shine ai fata ko? Shine arwaja. Wa idha kanat al asbab ghairu mawjuda, kuma kullun shi arwaja'u, fata baya taba kasancewa sai in akwai sababi, ko baya taba kasancewa sai in abin da ake tsammani ne a kansa, babu tabbas. Haka ne ko ba haka ba? Ba a fata akan abin da ake tabbas a kansa, ko ana fata akan abin da ake tabbas? Abin da ake tabbas ai ba fata bane. In ka ji fata akan abin da ake tsammani ne, kuma in ka ji ana fata abin da ake da sababin samuwarsa ne. In ba sababin samuwarsa, za a yi fata? sai dai zama wani abu daban. Wa idza kanat al asbab ghayru mawjuda, idan sababi na samuwar abin da ake fata babu shi, babu sababin. Fa ismul gurur wal hamaq alayhi asdaq, to anan ace rudewa ko ace wauta shi yafi zama daidai a ambata irin wannan yanayi. Babu babu sababin, babu sababin abu, babu dalilin da hakan za ta iya faruwa, amma kuma mutum yana fata, to wannan ba fata bane, ya zama rudu, ya zama wauta, ko ba haka ba? Haka ne ko ba haka ba? Kamar yanzu mutum ne ya zauna yana ta tunani a asirin nata, tsammani a ce ya dai ce ai ina shawara, ina jira in sarki Abdullah na Makka ya rasu za a naɗa ni ne sarkin Makka. Ta aika gona ya zama rudu ko ya zama alhamaku, ya zama wauta, balidanci, in ma ba kai shi haddin hauka ba. Ana fata ne a abin da akwai sababinsa. Wa idza kana al'amru maqtu'an bihi, haka nan idan al'amarin ya zan tabbatacce ne shine maqtu'an bihi, dama yankekke ne haka abin yake, fala yusamma raja'a, shi ma ba za a ce masa fata ba. Id la yuqalu arju tulu ash-shamsi, domin misali ba za ka ce ina fatan gobe rana ta fito ba, kai wai dama ta sa fitowa ko baka fada ba, haka aka gada ake gani tana yi ko dama abu ne wanda yake hatman rana kullun tana fitowa. Walakin yumkinu an yuqala, amma za ka iya cewa arju nan wajen ku gyara nuzula ne, arju nuzula al-matar, ina fatan ruwa ya sauka, shi ka yi tsammani ba yankekke ne dole inda mana ta zo sai ruwa ya sauka ba, sai Allah ya iya kama ruwa a damanar, ba za ka kutanta shi da kullowa rana a kullum ba. To don haka abinda akwai sababi shi ake fatansa. Wannan fa ana nuna mana kada wato koda ta janibin addu'a, domin ita ma addu'a ai fata ce ko, to ko ta janibin addu'a kada mutum ya ce zai roki abinda, dan yana cikin sharuɗan addu'a ka roki abinda dama zai yiwu, abu ne mai yiwuwa. Yanzu misali ka roka ce ya Allah ka sanya ni cikin aljannarka, abu ne mai yiwuwa. Allah shine mai aljannar kuma ba mai sawa a aljanna sai shi, dan haka abu ne mai yiwuwa ka ce Allah ka arzuta ni, abu ne mai yiwuwa. Allah ka kare ni daga kaza, abu ne mai yiwuwa. To amma mutum yayi addu'a wanda ya san ba za ta yi ba kaman kwatancin nan bayar baya, to wannan ya saba matsarin addu'a, ko karbanta ma ba za a yi ba, addu'a sai ta cika sharuɗanta. To don haka fata shi ma yana dan fara da mai da addu'a, dan a nuna mana cewa kullun idan za ka yi fata har kuma ka kai zuwa ga yin addu'a, to ka yi fata ga abin da yake da sababi, kuma ka yi fata na abin da tsammaninsa ake, dama ba yankekke ba ne. Misali yanzu ka zo kai addu'a ne ka ce Allah, Allah ina roƙonka kai sanya na tabbata a matsayina mutum, ta ai Allah ya yi ka mutum ne ba a ce kuma yanzu a dai mutane musu khu abin nan kana qiradatan wa kana zira yanda aka yi a baya. Malai ce wa kad alima ulama ulqulubi anna dunya mazra'atul akhirah wal qalba kar ardi, malamai waɗanda suka san zuciyar bawa, masana psychology kenan a musulunci, sun ambaci cewa anna dunya mazra'atul akhirah, ita duniya gona ce ta lahira. Mun gane ko? Duniya gona ce ta lahira, a duniya ake girba lahira, wal qalbakal ardi, kuma suna sane da cewa ita zuciya ta bawa ita ce kamar kasar da ake shuka a cikin ta. Zuciya anan ake yin shuka. Shi yasa annabi ya ce attaqwa hahuna, attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Yace inna fil jasadi mubga idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. To ita zuciya kal ardi kaman gonar ce, kaman kasa ne. Wal imanu imani kuma kal buzuri fiha kaman iri ne da ake sanyawa gona. Irin da zaka je ka shuka a gona a cikin kasa, kasa al ardi shine soil. Wato ita duniya ita ce mazra'a, ita ce gonar. Zuciya kuma ita ce soil din, soil din. Kasar da ya zamanto dutse ne a wajen, gona da ta zamanto mai dutse, za ta fitar da amfani mai kyau? Idan ba ta da kyakkyawan soil, za ta fitar? Wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi ithni rabbih. Wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida. To kal ardi ita zuciya kaman soil ne mai kyau, ya samu taki mai kyau. Wal imanu kal buzur fiha, imani kuma shine kamar irin da aka shuka a wannan soil nan. Wat ta'atu biyayya ga Allah kuma jariyatun majra taqlibil ardi wa tadhhiriha, tana gudana ne a magudana a matsayi na noma kasa din. Taqlibul ardi burkita ta, ai kasa tana so a burkita ta in an yi in shuka ta fito ko. Wata da'irin ha kuma tsarkake ta daga dukkan datti, a cire gyauro, a cire ciyawa, a cire waye, a bar ita shuka. Wa majra hafral anhari, kuma kyawawan ayyukan nan suke gudana har ilau a madadin tona rijiya da ake yi. Hafral anhari, tona rijiyoyi da za su bubbugo da ruwa. Wasu yaqatil ma'i ilaiha, da kuma shayar da ruwa a wannan gonar. Ku ga wani kwatance ba? Wato nan duniya ita ce gonar. In ba a duniya ba, ba inda za ka samu lahira. Mu gane wannan. In ba a duniya ba, ba inda za ka samu lahira. A duniya ake samun lahira. To don haka nan ne gonar. To tunda nan ne gonar, gona tana buƙatar dausayi mai kyau. Zuciya shine dausayinta. Idza salahat salaha al-jasadu kullu, in dausayin mai kyau ne gonar ta zama mai kyau. In dausayin mummuna ne, la yakhruju illa nakida, ba zai fitar ba sai burtsatse, abu mara kyau. To don haka soil din shine zuciya. Menene irin da ake yin shuka kuma? Imani da Allah. Imani da Allah shine irin da aka shuka. Irin idan ka shuka shi kadai zai yi amfani? Ba ruwa? Sai ka shayar da shi. Ko dai ruwan sama ya zo, ko kuma kai ka tona rijiyar ka shayar kamar yadda ake yi lokacin rani. Sai ka samu burtsatsen da zaka shayar. To menene wannan ruwan da za a shayar? Shine at-ta'at. Shi saka Allah ta'ala yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihat, wal ladhina amanu wa amilus salihat. Ba za ka ga an faɗi imani shi kadai an masa alƙawarin aljanna ba, sai an dan fara da al'amalus salih. Shuka ne aka yi a zuciya. Kyawawan ayyuka da gabbai za su yi bi, su kuma su ne wanda suke yin bayin. Shi saka Hasan al-Basri yake cewa laysal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin al-iman ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal. Abin da ya zauno a cikin zuciya aka dasa shi a zuciya, kuma aiki ya tabbatar. Ashe kenan wannan yana nuna mutun yace at-taqwa hahuna, wai ya fahimci hadisin ana nufi imani a zuciya kawai yake. A'a, imani bai tsaya a zuciya ba, sai har da gabbai. Wa saddaqahu al-amal, sai ayyuka kuma su gaskata. In mutum yace yana da imani, sai aikin masu imani sai a gaskata shi, tunda ba a ga zuciyar ba. In mutum ya boye kafirci a zuciya amma ya aikin imani, sai a gaskata shi, dan ba a ga zuciyar ba. In mutum ya rike imani da gaske a zuciya, kuma ya bayyana aiki na imani, nan ma sai a gaskata shi, ba a dai san zuciyar ba, Allah ne zai tantance wannan a kiyama. To amma imani nagartacce a zuciya an yi da she mai kyau, ayyuka masu kyau da Allah yake so, manzon sai umarni bayi aka yi a wannan imanin, in aka dasa da she sai kuma aka fara bashi ruwa, daga baya sai aka daina, me yake yi? Sai ya mutu, sai ya bushe. Da haka the more kana kyawawan ayyuka, the more imaninka yana ƙara rayuwa. Mane ce wal qalbul mustahtar bid dunya al mustagharaq biha kal ard sabiha, zuciya wadda ta riga ta fitunu da duniya, al mustagharaq biha, ta riga ta nutse a cikin duniya, duniya kawai take so, zalika mablaghuhum min al ilmi, wanda zai je kashe mutane wai dan ya dukiya, wanda zai je shi zalunci dan ya, wanda zai duk wani atrocity dan duniya, ko ya samu mulki ko ya samu kudi, kudi ba kansa ne yake matsalar fa, ko wadanda za ka ga suna kashe mutane dan samu mulki, saboda mulki yana sabbabawa ne a kasan nan a samu kudi, ba a samun kudi sai da mulki, mu a kasan nan yanzu ko kwangila ne sai ka je wajen masu mulki su baka, haka ne ko ba haka ba? Da dai yan kwangila daban, masu mulki daban, Allah jikan iyayenmu, amma yanzu masu mulki su ne yan kwangila, kuma yadda suka ga dama haka za su miya na nama na ko miya ta nama na to wani mai na ke cewa ne, to na huddu sabuwar karin magana kenan. Allah shirar da mu. Yace wal qalbul mustahtaru bid dunya, zuciya wadda ta riga ta fitunu ta rudu da duniya, al mustagharaqu biha, wanda ta nutse cikin neman duniya kawai, kal ardis sabiha, kaman kasa ce mai kanwa, wallazi khabutha la yakhruju illa nakida, kasa ce mai kanwa, allati la yanmu fiha al bazar, wanda ita kan iri baya yado a cikin ta, in ka shuka a kasar da take mummuna iri ba zai yado ba, sai mutu. Wa yawm al qiyamati huwa al hasad, rana al qiyama kuma shine ranan girbi, ga gida gonar ka ita ce duniya, in aka yi sa'a gonar ka tana da kasa mai kyau, zuciya mai nagarta, menene irin da ka dasa? Imani. Ya imanin irin ya ci gaba da fita kyawawan ayyuka da Allah ke so, yaushe ne za a yi girbi? Ranar alkiyama. Allah ji kan Imamu Shafi'i shine wasu abiyat, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysa li hayyin watana ja'aluha lujjatan واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. yace bayan akwai bayan Allah masu basira da suka kula da duniya baki ɗaya, sai suka ga ashe ashe ba gidan zama bane, nawa suka zo suka wuce, duk matsayin ka sai ka wuce, duk irin matsayin da ka zo ma duniya da shi zaka wuce, dukiya ne, hadamar tarawa, mulki ne, zalunci, adalci ne, kana'a ce, tsoron Allah ne, ilimi ne, shakiyanci ne, duk abin da ka zo da shi zaka zo ka wuce, gidan wucewa ne. Wataran sai ka ji ba a labarin ka an manta ka, sai a samu ma wanda ba zai iya tunowa sunan ka ba, in ba rubutawa kai ba. To da suka fahimci haka, sai suka maida duniyar kamar gulbi, kamar ruwa ne ya zo, hanya zaka wuce ga ruwa ya zo, kai kuma sai ka wuce, ba nan ne wajen zaman ka ba, wucewa zaka yi ka tafi gida, ga kuma ruwa yanzu ya zo, to ta yaya zaka tsallaka? Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, sai suka rike kyawawan ayyukan da za su yi ta yi a cikin wannan gidan duniyar na fitina, a matsayin kwalakwalan da zai ketara su daga farkon balagar su har zuwa mutuwa. Allah ka samu cikin su. To wa yawmal qiyamati huwa al hasad, wala yahsudu ahadun illa ma zaraa, mutum ko baya girbewa sai abin da ya mai. Yanzu ai kaka ce ta fara ko, shikenan kai sarkin noma sai ka dauki gataranka ka shiga gonar wani kawai ka so mu girbewa ayyukan da ka shuka zai shi zaki ba gonar ka bace ka girbi gonar wani kuma kai baka shuka dawa ba sai ka je gonar ka kana so ka girbo dawa ce ni ina dawan nan take ne ban ga dawar ba har yanzu a gonar ta ba ce a to bawan Allah ka shuka dawa a gonar ka ne abinda ka shuka shi zaka girba to ranar kiyama kuma ita ce ranar girbi wala yalmu bazarun illa min bazarul iman kuma wani iri baya yado sai dai iri na imani sai iri na imani duk irin da ka saka ba zai yado ba ba a girbin sa kiyama irin da ya fito daga imani da al'amalus salihat shine ake girba a kiyama wa kallama yanfa'u imanun ma'a khubuthil qalbi kadan ne kurai zaka ga imanin mutum koda ma yana da shi in zuciyarsa kazama ce a ce imanin ya masa amfani shi yasa sai ga mutum yayi imani ya yadda da Allah din amma zuciyarsa kazantacciya cike da zalunci cike da hadama cike da aikin fasikanci cike da abubuwan asha wanda Allah baya so sai kaga Allah ya ce zai sa shi a wuta hasali ma akwai waɗanda suna da imanin amma Allah ya ce za su dawwama a wuta duk da fassara ce khilafiya tsakanin malamai abin da ya fi tabbata imani yana cire mutum komai daɗe wanda ya kiyama ma'ana komai daɗe wanda ya cikin wuta amma dai akwai waɗanda suka ɗauki kamar ayoyin da suka zo a cikin su ayat da ta zo cikin suratul ma'ida da wanda ya kamata su cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa azalahu azaban 'azima to khalidan fiha da aka ambata to kallama ya fa'u imanin ma akhubatil qalbi kadan ne kwarai zaka ga imani na mutum ya masa amfani inda zuciyarsa kazama ce yi kokari in imani yana zuciyarka tsarkake imanin ayyuka zaka rika wanda su ne za su dinga tsarkake imanin aikin da wuya kuma da sauki ka san shedan dan bukulu ne wallahi ko aikin alkhairu da kake son ka fara shedan zai ce ma kar kai amma in ka cigaba ka cigaba ka dage kana kuma neman taimakon Allah sai Allah ya dawwamar da kai akan aikin wallahi sai ka ji kuma da abin da yake maka kunci in zaka yi shedan yana raya ma sai ka ji ma kayi shi baka ma san kayi ba haka ne ko ba haka ba shedan sai hana ka wa kallama yanfa'u imanun ma'a khubuthil qalbi wa su'i akhlaqihi kadan ne kurai zaka ga imani ya amfanar da ma'abucinsa in dai har zuciyarsa kazama ce yana da munanan dabi'u wa kama la yanmu badru fi ardi sabkha kaman yadda irin baya amfani a ƙasa mai kanwa fa yanbaghi an yuqasa raja'ul 'abdi an yuqasa raja'ul 'abdi al-maghfirata bi raja'i sahibiz zarb to zai iya yiwuwa ayi kiyasan fatan da bawa zai yi na samun gafaran Allah da fatan manomin da yaje ya shuka fata da bawa zai yi na neman gafaran Allah sai a kwatanta shi da fatan da wanda yayi shuka yake da shi fa kullu man talaba ardan tayyiba duk wanda yaje ya nemi gona mai kyau mai dausayi tasha taki mai taki ce ko kasa ce mai kyau wa alqafiha badran tayyiban kuma ya sanya iri wanda yake mai kyau ghayra afanin ba wanda ya lalace ba wala musawwisin ba kuma wanda yake da kwari ba thumma amaddahu bima yahtaju ilayhi fi awqatihi sannan ya karfafu wannan irin nasa da gonar da abin da yake da bukatar sa kuma a lokacin sa. Ka san noman ba sai a lokaci, kan lokaci ko kan gaba, komai kai shi akan gaba. Ai al'amarin ya tabbata, kai shuka gona ce mai kyau ka samu, ka samu iri mai kyau kuma wanda ba shi da kwari, ka zo ka shuka kuma sai ka biye ma wannan gonar taka da yi mata abinda take da bukata kuma akan lokaci. Tana son kaza, taki ne ka bata, ruwa ne ka bashi akan lokacin da ake da bukata, komai ka masa, noma ne akan lokaci kai. Thumma naqashauka wal hashisha, sannan ya tsarkake ta daga kayoyi, daga ciyayi da zasu iya zaman towa parasites, wa kullu ma yamna'u nabata dhurwati, da dukkan abinda zai iya hana wato amfanin ya fito, au yufsiduhu, ko kuma zai iya bata amfanin, dukka kauda shi. Thumma jalasa muntaziran, sannan ya zauna yana shauraro, min fadlillahi ta'ala, daga falalla Allah, daf'i sawa'iki, Allah ya kore sa'iqa, ababin da zai zo daga sama wanda zai iya lalata amfanin. Wal afatil mufsida, asalin as-sa'iqa tsawa ce, to sai a ce abin da yake zuwa na kaddara daga sama wanda zai lalata. Wal afatil mufsida, da annobawa da za ta iya bata amfanin, farin dango ko kuma fari, ruwa ya kame ko makamantan irin wannan, gona ka mata duk abin da take bukata. Ai sai ka zauna kuma kana shauraron Allah ta'ala ya kare ta ko ila an yutimma zar'u, har lokacin da gona ta gama, shuka ta gama, amfani ya kammala, waya bulugu gayatahu, ya kai matukarsa, lokacin da ake sanya girbi. To irin wannan shauraron da bawa zai a irin wannan yanayi, samantizaruhu raja'a, sai a ambaci wannan shauraron da zai yi a matsayin raja'a, fata, ko ba haka bane, shi yanzu yayi nasa kuma yana fata, amma ka kaddara aka siya kai baka samu gona mai kyau ba, baka shuka iri mai kyau ba, baka mata noma ba, ka batta da ciyayi, ba a bata ruwa da abubuwan da take bukata akan lokacinsa ba, kuma sannan sai aka zauna ana jiran kyakkyawan girbi, fata ne wannan, za a ce akwai wauta a ciki, ya gona baka mata abin da take so ba, kana jiran kaza, duk ciyawa ta kace dami 20 kake so ko dami 200 ko buhu kaza, baka mata abin da take bukata ba. Wa in thabata al-badru fi ardi salaba, idan har iri aka shuka shi kuma sai ya tabbata a ƙasa amma mai tsandauri, fi ardin salabatin sabiqatin murtafi'a, ƙasa ce wacce take mai tsandauri kuma wacce take mai kanwa, kuma gashi ta yi tudu yadda ruwa gangarawa zai, ba zai taba tsayawa wajen ba, la yasulu ila al-halma'u, yadda ruwa ba zai kai zuwa gare ta ba, walam yashtagil bi ta'ahud al-badr aslan, kuma mai gonar bai shagaltu wajen kyautata irin nasa ba ma tun farko, thumma intazara al-hasad minhu, sannan ya zauna yana jiran kuma wai zai yi girbi, summi intizaruhu hamaka, yanzu shi sai ambaci shauraran da yake yi na girbi, jiran girbi da yake yi mai kyau a matsayin wauta, wa gururan, matsayin rudu, la raja'an, ba za a ce fata ba. Mun gane yadda kwatancen yake ko? Allah saka musu da alheri. To kamar haka lamarin yake, kwatanta wannan gonar da aka ambata ma guda biyu kamar kiyama, kamar duniya da kiyama. Mutum ne bai sami, an ce duniya ita ce gonar, ƙasa mai kyau, gona kuma ana so a san ƙasa mai kyau, zuciyar sai ba ta kyau ba, ana son a sami iri, iri guda ɗaya ne tak wanda yake tsaransa yake fitowa kiyama, shine imani. To sai mutum bai sami imani ya dasa ba, sannan baka yi ma gona abin da ake da bukata ba, me abin da gona take da bukata dan tsaron ta fito da kyau a kiyama, al'amalu salihat, kyawawan ayyuka, mutum bai bibi wannan a rayuwarsa ba, kuma sai ranar girbi a kiyama ya ce yana buƙatar shiga aljanna, yana fatan shiga aljanna. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq sai ambata mana yace al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amali. Mai hankali shine wanda ya ja zuciyarsa ya fi karfinta, yayi aiki irin wanda Allah ke so domin abin da zai zo a kiyama. Wal ajizu amma rago man atba'a nafsahu hawaha, wanda duk abin da ransa yayi sha'awa bi yake da yayi ayyukan kirki ba, amma wa tamanna 'ala Allahi al-amali yana taburace-burace zai samu aljannar Allah, yana taburace-burace zai girbi mai kyau alhali bai yi mai gonar sa aiki ba. Allah ubangiji ya ba mu ikon fadaka mu yi amfani da wannan dama da muke da ita. Allah ya sa zukatan mu su zamanto dausayi mai kyau da za a dasa imani ingantacce, ya ba mu gaban mu iko na yin ayyuka masu nagarta irin wanda Allah ke so, domin mu samu mu yi girbi wanda za mu annashuwa da shi a ranar alkiyama, shiga aljannar Allah tare da manzon Allah. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada, wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.